Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad da Lol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da ta maido da cikakkiyar dokar hana fita, gwamnatin jihar Kaduna ta mika ta'aziyarta kan rashin sarkin adara.
Sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna fannin yaɗa labarai ya sanyawa hannu na nuni da cewa jihar Kaduna ta rasa basaraki mai hazaka da kuma neman zaman lafiya.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger za ta haɗa hannu da attajiran ƙasar wajen kafa bankin raya kamfanoni da sana'o'i.
In ka ɗauki nan Niger, cikin Niger akwai masu kuɗi wanda suke isa wannan kuɗin.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi na Amurka sun ba da sanarwar cafke wani mutum da ake zargin cewa shine yake da aikata wasu sakonnin bama-bamai zuwa ga wasu muhimman mutane da suka yi kaurin suna saboda yawan sukan lamirin shugaba Donald Trump da suke yi, wanda aka kama shidin Cesar Altiera Sayoko Jr. dan shekara 56 wanda kuma dan jam'iyyar Republican ne da ke zaune a jihar Florida. Bayan da hukumomi suka ba da sunan sa cewa wannan mutum tsohon mai aikata laifuka ne da dama a can baya, ciki har da hukuncin daurin da aka yanke mishi a shekarar 2002 bayan da aka same shi da laifin yin barazanar jefawa, ajiyewa, shiryawa da kuma harba duk wani abu mai iya fashewa. Yanzu haka wasu rahotanni na kafafen yada labarai na Amurka yana cewa Salah bin Khashoggi, wato dan jaridan nan na Saudi Arabia wanda aka kashe a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul, ya sauka a nan Amurka yau Juma'a. Hukumomin kasar Saudi Arabia sun hana matashin, wanda ke da diyaucin kasashe biyu na Saudiya da Amurka, fita daga kasar har sai farkon wannan sati da muke ciki. An janye takaitawar da aka yi na passport din nasa biyo bayan wani hotonsu da aka nuna suna gaisawa da yarima mai jiran gado, wato Muhammad bin Salman da kuma Sarki Salman, a ranar Talata da ta wuce. Kafar watsa labarai ta CNN ta bayyana a yau Juma'a cewa ya sauka yau a nan Amurka, amma kuma ba a san inda yake ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ji daɗin ɗage wannan dakatarwar da aka yi wa Salah bin Jamal Khashoggi ta fita daga ƙasar Saudi Arabia. Yanzu haka kafar yaɗa labarai mallakar ƙasar Turkiya ta ce tana so da a bata mutane 18 da ƙasar Saudiya ta kama waɗanda suke da hannu a mutuwar Jamal Khashoggi. Yayin da wani ayari bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya kan hanyarsu ta zuwa iyakar Mexico, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsu ta shigowa kasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi kasar baki daya. Yanzu haka gwamnatin ta Amurka ta tura dogarawan kasar sama da 2000 zuwa wurin. Dama tun ji Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar kasar domin su hana bakin hauren shigowa kasar Amurka. shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun kasa hana mutanen su kamo hanyar zuwa Amurka din, kuma yayi alƙawarin cewa zai yanke tallafin makudan kuɗaɗe da Amurka din ke baiwa kasashen a matsayin horo saboda kasawar su na hana mutanen nasu yin wannan tattaki. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wata mata a kasar Sin ta kaddamar da wani hari da wuka yau Juma'a da safe kan yara kanana 'yan makaranta a yammacin kasar ta Sin. Macen mai suna Lu ta kai harin ne dai ga yara kanana a lokacin da suke dawowa daga makaranta a birnin Kwanchin bayan sun gama motsa jiki da safe. An ɗauki duka ɗaliban zuwa asibiti, kuma matar 'yar shekara 39 da haihuwa tana hannun 'yan sanda a tsare. Kasar Sin a 'yan shekarun nan ta sha samun makamancin waɗannan hare-hare, kuma sau da yawa ana ɗora laifin ne akan motsuwar hankali masu kai farmakin ko kuma waɗanda suke da matsala da wani. A karon farko an ce wani ƙauye da ke tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa, wanda aka kirkiro don ƙarfafa aƙidar zaman lafiya a tsakaninsu, zai kasance wurin da ba makamai gaba ɗaya a cikinsa. A taron da suka yi cikin watan jiya ne ƙasashen biyu suka amince da fitar da dukkan makaman da ke cikin wannan ƙauye mai suna Pamujo. Tun shekarar 1953 sojojin ƙasar Koriya ta Arewa da na Amurka ke tsaye daga ɓangarorin ƙauyen daban-daban suna kallon juna bayan da aka ƙara yaƙi da aka yi tsakanin ƙasashen biyu na Koriya. Kuma yanzu da zarar jami'an tsaro na ƙasashen biyu sun tabbatar cewa ba sauran makamai a cikin ƙauyen, za a saka dogarawa 3,500 waɗanda ba sa ɗauke da bindigogi su rinƙa sintiri a ƙauyen.
Muhammad Hafiz Baban da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, gwamnatin jihar Kaduna ta miƙa ta'aziyarta kan rashin mai martaba sarkin Adara, Agwam Adara, Dr. Maiwada Galadima, a daidai lokacin da sauran 'yan jihar ke ci gaba da tsokaci kan tashin hankalin da jihar ta fuskanta. Nasiru Yakub, birnin Yaro, gare ka.
Gwamnatin jihar Kaduna ta miƙa juyayinta da kuma alhini gami da ta'aziyya ga masarautar Adara bisa kisan gilla da aka yi wa basarakin masarautar Agwam Adara, Dr. Maiwada Galadima. Sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna fannin yaɗa labarai Samuel Alwin ya sanya wa hannu na nuni da cewa jihar Kaduna ta rasa basaraki mai hazaƙa da kuma neman zaman lafiya gurbin da zai yi wuya a cike shi. Sanarwar ta miƙa ta'aziyya ga iyalan sarkin da kuma al'ummar jihar Kaduna baki ɗaya. Malam Muhammad Lamadin Musa shine babban darakta a ma'aikatar kula da addinai na jihar Kaduna, ya nuna alhinin gwamnatin jihar Kaduna da kuma ma'aikatarsa bisa sanin da ya yi wa Agwam Adara, Dr. Maiwada Galadima.
Duka muna cikin alhini da takaici da kuma juyayin rashin wannan bawan Allah, saboda tun lokacin da aka kama shi a gonatance abu ne da ba sai an zo an gama duniya mai gona ta yi ba, wanda ta yi engaging mutane da Abuja ta Kaduna, ana ta tracking, ana ta abuwa, har Allah ya zai so lokacin da aka zo aka saki matarsa. To, bagatun ransom da suka ce a basu, so ba wanda ya tunanin cewa har za a ɗauki ransa ma. So, kuma bayan ko Allah bayan an kai musu ransom din ne, suka aka find out cewa ai sun dauki Allah ya dauki ransa. So muna masa addu'a, muna ma iyalansa juyayi, muna da kalmara ba kasan Adara ga baki ɗaya da kauna sai juyayin rashin wannan bawan Allah, don mutum da yana cikin wanda gwamnan muke takama da su, da shi da sabagi suna cikin wanda mutane wanda muke kira bridge builder suna taimakawa wajen kamar da mutanen su game da wani tashin hankali ko wani abin nan. Ba wani lokacin da muka taba samu muna da matsala da su a gonatance, wayannan sarakunan suna ba gonata duk wani haɗin kai da ake nema.
Adamu Yusuf shine shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Kaduna, ya nuna alhininsa a madadin kungiyar 'yan jarida na jihar Kaduna akan rasuwan Agwam Adara, Dr. Maiwada Bature.
To, gaskiya wannan babban bakin ciki ne ga al'umman jihar Kaduna da ma ƙasa baki daya. Musamman shi dai agon Adara Dr. Galadima mutum ne wadda mai yake son zaman lafiya kuma wadda ya daɗe yana taimaka ma yan jaridu musamman a wajen gudanar da aikinsu. Domin ba zamance ba a ganawa da yan jarida suke shi na ƙarshe daga nan a jihar Kaduna watanni uku ne da suka wuce inda suka shiga nan karamar hukumar Kaciya kuma sun gana da shi a fadansa kuma ya amshe su hannu biyu. Gaskiya wannan babban asara ne. A matsayina na shugaban kungiyar yan jaridu rashin jihar Kaduna ina kira da babban murya ga gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro da su taimaka su hanzarta wajen binciko waɗanda suka aikata wannan aika-aika domin a hukunta su ya zama darasi ga wasu.
Agon Adara Dr. Maiwada Galadima ya rasa ransa ne a hannun 'yan bindiga da daɗi masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa waɗanda har ya zuwa yanzu ba a san ko su wane ne ba. Sai dai gwamnatin na jihar Kaduna ta sha alwashin hukunta duk wanda aka samu ke da hannu a wannan aika-aika. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
Allah ya kawo zaman lafiya a kuma gaida Nasiru daga Kaduna. Kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin kasar ke shirin hada hannu da attajiran kasar wajen kafa bankin raya masana'antu da sana'o'i. Salamun muni barma gare ka.
A yayin taron da ya jagoranta a fadarsa ne, shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu ya bayyana wa manyan 'yan kasuwar kasar cewa gwamnatin sa ta kulle aniyar kafa wani bankin da ke bukatar hannun jarin 'yan kasuwar cikin gida zalla, wanne za a dora wa alhakin tallafawa kamfanoni da masana'antun kasar da ke sarrafa kayayyakin da ake nomawa a wannan kasa. Shugaban 'yan kasuwar Nishar Alashi Sama'il Hatun Mai Aya na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
Muna noma abubuwa da dama waɗanda yake ya kamata a ce an sarrafa su cikin ƙasar ga kuma an ci amfanin su. In ka ɗauka abin da ya shahi gujiya, abin da ya shahi liɗi, abin da ya shahi aya, abin da ya shahi albasa, abin da ya shahi su pavron, su fata, duka abubuwa na waɗanda ya kamata yau in an kace an kafa kamfanonuka waɗanda ke sarrafa su mu ci amfanin su a nan cikin ƙasar ga malamakin sai an ɗauke su an ti ƙasashen waje an zo an sarrafo su yannan kuma 'yan ƙasa su sai su rica da.
Miliyan 10,000 na sefa ne ake bukata domin kaddamar da ayyukan wannan banki. Dalili kenan aka yi wa 'yan kasuwar da ke sha'awar saka hannun jari ta yi, yayin da ake ganin ƙananan 'yan kasuwa ma za su amfana da wannan shiri.
Waɗannan kamfanonuka waɗanda ake sa aiwatar za su fara bisa ga hannun jari na miliyar 10 zuwa miliyar 5. Kenan in anka sami 'yan kasuwa waɗanda suke mutum 20 kowa ya ba da miliyan 500,000 kun ga a wannan lokaci ana da hannun jari na miliyar 10. To abin da yake suna hana ma ruwa gudu a cikin gudanar da waɗannan kamfanonuka, watakila tsawwala haraji da sauran abubuwa. In Allah ya yarda gwamnati ya ce ya ɗauki alƙawari za shi kare kamfanonuka.
Masu nazari akan sha'anin tattalin arziki irin su Dr. Soli Abdullahi sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin Nijar, saboda a cewarsa za a ci amfaninsa muddin aka sakarwa 'yan kasuwa mara.
In ka ɗauki nan Nijar, cikin Nijar akwai masu kuɗi wanda suke isa wannan kuɗin. In ka ɗauki 'yan Nijar wanda suke nan gibai da mu ƙasashen Togo, Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, me ma akwai waɗanda ma suke iya zuba rabin kuɗin wannan. Kagani kenan babu har babu wannan wa'anda za a sa shugaban wannan banki ya zamanto kuma su kuma sun bi ka'idodi da dauci, saboda ba a cewa sai wani da wani, a'a duk wanda ya kawo wato littafin shi na bisa nazarin da yake son ya kawo wani kamfani kuma an tabbatar da wannan kamfani yana iya kawo wani alheri a cikin kasa, to a bashi ka'ID bin sai dan muwa ne ko dan wani ne.
Galibin jama'ar Niger na dogara ne akan ayyukan noma da kiwo, sai dai akan shigo da kayan danye da na marmari daga ƙetare, har ma da cimakar da ake nomawa a lokacin damana ba idan wasu ababen da ainihi ke fita daga wannan ƙasa waɗanda a ƙarshe yake dawowa cikin kasuwannin ƙasar cikin samfurin kamfani, abinda masana ke ganinsa a matsayin wata babbar asarar kuɗaɗen shiga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ana turka turka saboda kuɗi, mutum ya janye wando don saboda kuɗi, ana ma kai naushi saboda kuɗi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 26 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To da alamar akwai kira daga Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Kalmashi garba, barka da yammaci.
Barka mutana, barka da.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a garin Tarayyar Najeriya.
To a gaishe ka, muna jinka.
To mu ma muna fara mika ta'aziyyar mu ga shi Agon Adara na bisawan gwamnatin Kaduna, zuwa ga mutum ne mai kokari shi ma, duba da ganin an samu zaman lafiya. Gaskiya an yi gwamnatin da sun al'umman Kaduna su babban asara. Muna ma iyalanta ta'aziyyar dukkan al'umman Kaduna, insha Allah Allah ya kiyaye. To kuma sai ra'ayina na jin shi ne cewa muna ƙara da shi ya yi mana kaidiya cewa wannan salo da ya ɗauka don yan jirgi na faɗan gaskiya a kan sai dinga jin su ana kashe su, da gaskiya ya sa ake sauyi. Kuma muna kira da America da ta faɗa, ya kamata su bincike na gaggawa a kan wannan ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiya a tabbatar da gaskiya al'amari. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna, kun bari mu kaɗa Zamfara. Wake kan layi a Zamfara.
Sai haka Muhammad Zamfara.
To muna jinka.
Wani maudu'i na kai?
Yau juma'a ce, don haka mai magana zai zaɓi wato abin da yake so ya yi magana a kai. Matsawar dai abin zai amfani jama'a, kuma ba matsala.
To na dai gaida ku a huta lahiya.
To mun gode sosai. Kamar yadda muka ce, yau ƙofa buɗe take. Bari mu kaɗa jihar Naija. Wake kan layi a Naija.
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To ni yau ra'ayina akan masu cewa tazarar iyali zai magana akan su.
To
abin da nake so in gaya musu, Allah ne ya ce a yi, sun ce kuma kar a yi. To me suke so akan haka, saboda yanzu Najeriya nan dai gaba ɗayanta babu wani arziki da bamu da shi, daidai yana hannun ƴan tsiraru ne. Ai ga abin da ya kamata su magana nan akan, a gyara kamfanoni, a yi adalci, ya kasance talaka ko a lungu yake kasance samu aikin da zai yi, tunda Allah ya bamu masu basira. Ba wai su ce wai ainihin a yi tazarar iyali akan talauci ba, Allah ne ya ce a yi. Idan kuma suka ce ba haka ba, sakamakon da hukuncin Allah zai musu. Iya ra'ayina kenan.
To mun gode Malam Ibrahim daga Niger, bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba.
Mai magana Muniru Abdu dan jiwa daga Ukari.
To Malam Muniru, muna jinka.
Na godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kuma na gode da dama da na samu. Ina kira ga gwamnatin jihar Taraba da kuma Najeriya baki ɗaya, don Allah dukkan wanda aka same shi da laifi don ya aikata aika a dinga masa hukunci, domin kuwa mukan samu illa. Mutum zaka ga ya aikata abin da bai dace ba, kuma gobe sai ka same shi a hanya.
To da fatan
gwamnati za ta ɗauki wannan shawara.
To mun gode sosai. Daga Taraba bari mu je Katsina, da kowa ke kan layi a Katsina. Wake kan layi a Katsina. To da alamar dai layin na Katsina. Kana jin mu? Layinsa ya katse. To kamar yadda muka ce, yau mai magana zai zaɓi maudu'in da kan shi ƙofa buɗe take. Matuƙar dai mutum zai magana ne kan abin da. To bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Ka almasu jarba, barka da yammaci.
Barka mai riro, barka da.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Gare ka, muna ji.
Kwanan ka almasu, mu dai yau gaskiya cikin garin Kaduna muna cikin juyayi da baƙin ciki da tashin hankali da ɓacin rai akan irin yadda muka fara samun an samu dama-dama. An cire kofi a cikin garin Kaduna, an mai da shi daga shida zuwa ƙarfe 5 na yamma. Al'umma sun fara tururuwa, suna fita kasuwanni, suna harkoki. An samu wasu 'yan ballar ja'u sun zo daga baya sun zo sun har gitsa zaman lafiya a cikin garin Kaduna. Wannan abun bakin ciki ne gaskiya. Muna kira ga matasa, ya kamata su rika tantana su kana wannan abubuwan da ake kazo ka kama wannan ka kace wancan wannan ka kace wannan ba fa shine zai kai mana ga ci ba. Ya kamata gaskiya jita-jita da ake yadawa a ce ana abu kaza, ana gu kaza, ana yi agu kaza, duk ba ci bane. Ya kamata mu haɗa kai mu zauna lafiya. Allah subhanahu wata'ala dai ya rura mana cewa, ya gaya mana cewa a cikin Al-Qur'ani cewa Allah ya ce ya halice mu kasa-kasa yare daban-daban addini dukkan musulmunan mu ne. To amma saboda me zamu tsaya mana kashi junan mu? To ya kamata wallahi ni karatun ta nasu mu zauna lafiya. Dole ka zauna da wanda addini, wanda ba bai da addini ma dole ka zauna da shi. Da haka ya kamata mu kira ga al'umma, to gaskiya ya kamata a zauna lafiya. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu, ya bamu zaman lafiya a Najeriya da Kaduna State baki daya. Ka almaci garba, ina maka fatan alkhairi.
To mun gode mai radio, mun gode sosai. Daga Kaduna kuma bari mu je mu Bauchi Yakubu, wake kan layi a Bauchi.
To assalamu alaikum ka almaci.
Wa alaikum assalam.
Sunana Timothy Gulus ne daga Bauchi.
To mallam Timothy, muna jin ka. Muna jin
ka. Alhamdulillah, ni a da farko dai ina so in gode ba shugaban kasa shi Babu Buhari, saboda irin kokari da yake yi, da yake kokarin kama waɗanda suke dauko mana kudade suke sace.
Muna jin ka mallam Bulus.
Kan shawari game da waɗanda ake zargi a fadan gwamnatin sa, da yi kokari yadda za a yi, yayi kokari ya bincike su. Kaman kaga shi sarki gwamnan Kano da ake shi ma ana zargin sa, shi ma yayi kokari duk yadda za a yi bincike shi, idan na kai shi kotu ne a kai su kotu. Wannan shi ne adalci.
To mallam Bulus, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna Bauchiwa, ke kan layi a Baucin.
Assalamu alaikum, buɗan kalmashi garba mai magana Sama'il Esawa, kashin ma da shekarar hukumar Ganjo, jihar Bauchi.
To mallam Sama'il, muna jin ka.
To alhamdulillah, ina kira ne ga gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar. Ina sanar da shi cewa kan yayi hatari domin a Bauchi Center da an ya dauki dan kunama. Don tsoron sa yaji, don halin da zai ji ka dan kunama ne, tsoron sa yaji ya manta, ya kuma tuna a baya shi ma ya rubuta Isa Iguda ya rungume shi, ya harbe shi. Dogara Sika na yanzu ya rungume shi, ya harbe shi. Don haka shi ma ya zauna zaman shirin halin jika.
Yawwa, sai a dan sassauta.
Ba mai magana Sama'il Esawa kafin ma
dan. Yawwa, dan sassauta. Mun gode sosai. Kamar yadda muka ce, yawwa, kamar yadda muka ce, yau kofa buɗe take. To ga kira daga Naija. Waye daga Naija?
Ado wayam daga Kaga daga Naija.
To muna jin ka mallam Ado.
Don Allah ina roƙon Baba Buhari, don Allah, don Annabi ya taimaka ma mutanen Rafi na Kagamman akan damin da aka kirkiro tun zamanin Shagari har yanzu ba a kare shi ba. Don Allah ya taimaka, ya amfani mutanen Naija, ya amfani mutanen har Kaduna su da su amfana. Ko gonar rani da dabbobi za su sha ruwa, za a yi noma sosai.
To mun gode sosai, da fatan hukumi da shi Babu Buhari zai saurari wannan koke naka.
Allah ya sa haka, amin.
Amin amin.
Na gode.
To har yanzu dai muna mummukali a Naija din, wake kan layi a Naija.
Jihar Naija, kana magana da Isa AT daga jihar Naija.
To mallam AT, muna jin ka.
Na farko dai na yi farin cikin samun layin ku yau. Ra'ayina shi ne ga masu sukar wannan mulki na Buhari. So ni roƙon da nake musu da su yi adalci, su duba wannan mulkin da cewa ai ya yi shekara uku ne. To kuma gwamnati da ta wuce ta yi shekara 16 tana mulki. To saboda haka ya kamata su riƙa yi mata adalci. So ba ta lokaci a ga takin yadda za ta yi mulkin tukuna, ba su dinka sukanta ta yi kaza ta yi kaza ba. Akwai ayyuka da dama wayanda wannan gwamnati take da niyyar yi, in aka dan saurara, in Allah ya yarda, kuma za a cimma gaci. Ni ra'ayina kenan, kuma na yi farin ciki da na samu wannan layin naku. Na daɗe ina kiran wannan layin, ban taɓa samu an karba min ba. So ina muku fatan alheri.
To mu ma muna maka fatan alheri kuma muna maka farin cikin samun mu da fatan zaka ci gaba da kokarin samun mu din. Mun gode da fatan kuma kowannen ku zai ci gaba da wato kasancewa a wannan filin. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na 'yan matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru 'yan ƙasar shekaru 17 sun yi wasan sada zumunci da ƙasar Girka. Anda ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta jefa balabalai guda 4 a ragar ƙasar ta Girka, amma ta kwatanta ta kuma bata jefa ko ƙwallo ɗaya a ragar ƙasar Jamhuriyar Kamaru ba. Haka aka naɗe tabarmar gasar. Kasar Kamaru na da ci hudu, kasar Girka kuma tana da babu. Wannan dai yana nuni da cewar kasar Kamaru tana shirye-shirye ne anda za ta bakunci gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya. Coach Umaru ya yi mun tsekuci akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na matan kasar Jamhuriyar Kamaru wajen ganin cewar sun cimma burinsu domin tinkarar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a gudanar a kasar ta Paraguay.
Wanda za a yi kokari kasan da wancan wasan da muka yi da su. Yan wasan mu professional ba su zo ba, to yanzu duk an kira su sun zo suna nan. Yanzu kam ikina nan, ikina da ƙarfi za kara Allah kuwa. Dacewa da abu saboda ba taɓa ba da sa hankali a ekipin ƙwallon ƙafa na mata kamar yadda aka sa ido a yanzu nan ba, domin mai ƙasa ma da kansa ya ba da baki ya ce a kula da su sosai saboda kada su je su bata kamar suna. To yanzu an ɗauki mataki da kyau, ba wasa sam. Duk wata yarinyar da suke wasa a ƙasan waje professional duk an kira su.
Sai kuma ta bangaren masu taka leda na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Independence Lion anda ƙasar Brazil ta buƙaci ƙasar Jamhuriyar Kamaru da su gudanar da gasar sada zumunci a ranar 20 ga watan Nuwamba 2018 ɗin nan, amma za a gwamza ne a ƙasar Burtaniya a filin ƙwallon ƙafa na garin Milton Keynes cikin wannan shekarar da ƙasar Brazil farko kenan da ta gayyaci wata club ɗin da suka fito daga ƙasashen nahiyar Afirka domin su fafata wasa a tsakaninsu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal ga shirin kuma na ƙarshe amfa labaran duniya ne kuma a takaice.
Ga labaran duniya amma a takaice. Hukumomi na Amurka sun ba da sanarwar cafke wani mutum da ake zargin cewa shi ne yake aikata wasu sakonni bama-bamai zuwa ga wasu muhimman mutane da suka yi ƙaurin suna saboda yawan sukar lamirin shugaba Donald Trump da suke yi. Yanzu haka wasu rahotanni na kafar yaɗa labarai na Amurka yana cewa Salah Bin Khashoggi, wato ɗan jaridan nan na Saudi Arabia wanda aka kashe a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da yake Istanbul, ya sauka a nan Amurka yau Juma'a. Hukumomin ƙasar Saudi Arabia sun hana matashin wanda ke da ɗiwaicin ƙasashe biyu na Saudiya da Amurka fita daga ƙasar har sai farkon wannan sati da muke ciki. Yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga ƙasashen nahiyar Amurka ta tsakiya suke kan hanyarsu ta zuwa iyakar Mexico, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsu ta shigowa ƙasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi ƙasar baki ɗaya. Yanzu haka gwamnatin ta Amurka ta tura dogarawan ƙasar sama da 2,000 zuwa wurin. Dama tun jiya Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar ƙasar domin su hana bakin hauren shigowa ƙasar Amurka.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon ta'aziyya zuwa ga Hamidu Ali da babarsa Hajiya Hasanatu wadda aka fi sani da Dada Ayya saboda rasuwar mahaifin Hamidu Malam Ali Alhaji Manga Gombe, Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Leather Segregation wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan manomin lokacin Carl Stalin, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai kuma gobe.